Daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Baya ga haka kuma a koda yaushe ake so za a iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau Litinin 30 ga watan Satumba na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leƙa Najeriya tare da wakiliyar Murƙayya Basha. Sai a gyara zama. A kasance tare da shirin yau da gobe.
Barkanku da sake kasancewa tare da mu masu sauraro a cikin wani sabon zango na wannan shiri mai albarka da ke zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a yau dai za mu tattauna ne kan abin da ya shafi dangantaka tsakanin ki da abokiyar zama, wato kishiya kenan. Hausawa kan mai kishiya kirari da cewa kishiya shahaushi ta goji shahararren kiya. Ana ganin ki kan wato zagi miji, wasu kuma kan cewa da zaman banza gara aikin kishiya ko uwar kishiya, in kaga dama ka zagi mahaifanta. To, haka yake masu sauraro, kun ce haka yake uwar gida da take sauraron mu a daidai wannan lokacin. Da fatan zaki matso da akwatin radiyonki, domin a yau dai wato filin ko in ce zauren naku ne na masu kishiya ko in ce na masu abokan zama.
Kazalika za mu leka fagen wake-wake da kuma fagen kwalama. Masu sauraron mu, sai ku biyo mu don jigyar tattaunawar namu, sai kasance a cikin shirin yau da gobe na wannan mako tare da ni Ruqayyah Basha.
Sama da kasa na duba, watan karki har abada, layin ki ba zan canja ba, akan shi ni zan karasa.
Za mu fara ne da wato bakin namu za su gabatar da sunansu. Bismillah, sunan malama.
Sunana Aisha binti Abubakar Shehu.
Sunana Zainab Faru.
Sunana Zahra Ullawan.
Sunana Ummu Sulaiman Ahmad.
Sunana Fatimatu Alhassan.
Malama Zainab Abubakar.
To, idan na fara da ke malama Zainab, idan muka ce dangantaka tsakanin wato abokan zama kishiya da kishiya kenan, me hakan yake nufi?
To, assalamu alaikum. Da farko dai, ko ba a cikin musulunci dai an ce kishiya, kar a ce ma kishiya. Ita kishiya ƴar uwa ce ta zama. Amma ga wanda ya gane, ga wanda bai dauka maka shi wahala ba, dan wannan dauka maka wahala, ita ƴar uwa, ita kishiya ƴar uwa ce ta zama. Wanda ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a wanda ya yawa to bai kaunar rahama. Lokacin za a ce za a ƙara miki kishiya, ana so a ƙara miki abokin ta aiki, kula da ta yaki da iyakar kula da ƴaƴanki. Kula da wuyan gida, yanzu misali zaki tafiya, zaki iya barin yaranki cikin kwanciya, haka likita fiki dawo
idan kina tare da
ke kina tare da ita ba. Amma idan ke kadai ne fiki tunani, ina zan kai wa'innan yara, yau na zan saka su ki bibi ya ake da su a mota, ma ana kyaranki idan ana ta kai mata kun cika yawo da yara kaza kaza. Amma at least in kina da ita a gida, zaki iya tafiya da guda ɗaya ko biyu, sauranki aje mata. Kin ana ya zamo cewa ta zamo yar uwarki, mutukan yanda kika dauka mu zuciyarki, dama domin da zuciya shi Allah da mai yake aiki idan ka dauka a zuciyar ki to haka ne
haka ne to malama Zarau idan na dawo kanki ko yaya dangantaka tsakaninki da abokiyar zamanki yake
gaskiya abokiyar kishiya abokiyar zama ce kamar yanda malama ta faɗi amma kamun nan mutun ya dauka ma kishin abokiyar zama tun misali musamman ma kamun ki auren ki sa a ranki cewa ba ke kade ce zaki je ki zauna ba to idan kika sa a ranki ba ke kade ce a gurin shi ba to yana rage radadin kishi wannan saboda dama ke kin sa a ran in kika auren ba ke kade ce ba dama Allah subhanahu wataala ya umurce su sa aure ɗaya biyu ko uku to ki sa a ranki dama ba ki amma idan kika sa a ranki ke kade ce fa matan ke kade yake so to a lokacin ne lokacin da ya umurce ya ƙara sai kiga kishin ya zo miki amma tun farko in kika sa a ranki cewa ba ke kade ce zai aura ba akwai wata bayan ke to dama radadin kishin ma babu kuma lokacin da ya buƙaci ya ƙara miki ba za ki ji wannan zafin kishi sosai dama ba tun farko dama ba ki sa a ranki kade ba so idan ya kawo in ya karo to ki dauke ta tamkar abokiyar sa saboda tun farko ba wai kishi ne a ranki ba kin doka
kin dauke sa yar uwa ce wanda za ku yi zaman lafiya da ita
yar uwa ce na zaman lafiya kuma ki taimake ki
ki taimake ta
haka kuma ku hada kai shi ma in dai kuka yi zaman na yan uwantaka shi
na amana
na amana shi ma mijin zai ji dadi sosai
to malama Ummu Sulaim idan na dawo kanki muna cikin wani zamani da yanzu idan miji ya ce zai ƙara aure amarya wacce za ta shigo tana tsoron wacce za ta je ta tarar ke wacce kike gida kina tsoron wacce za a kawo miki shin ko me yasa ake samun irin wannan waswasi haka a cikin wato yan uwa mata
yanzu kamar ke yar uwa kamar yanda malama ta kawo magana tace ai Allah ya riga da ya faɗa a cikin alqur'ani da yace fankihuma dabalakum minan nisa'i masna wa thalatha wa ruba fa in kiftun Allah ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum Allah yace bibbiyu kin ga bai fara da ɗaya ba masna wa thalatha bibbiyu uku uku wa ruba ko kuma hudu sai yace kuma fa in kiftun Allah ta'dilu fa wahida idan kuma kuna jin tsoron ba za ku yi adalci ba to ku tsaya daga ɗayan nan kawai kwaya ɗaya ta ce ku to babban abin da yasa ake samun fargaba a wajen aure ke kina fargaba ita tana fargaba san rai saboda ke uwar gida zuciyar ki ɗaya kina zaune amma ita tana kokarin ta zo ta fitar da ta cikin gida malama kin ji babban dalilin da yasa mata suke samun hargitsi da tashi zaki zauna da mijinki wajen shekara 20 ba tashin hankali amma ita fa da ta zo ta same ki ke zaki iya yin hakuri amma ita kuma kokari take ta daga ki daga wannan gidan miji da ƴaƴan naki to shine babban damuwa idan aka ce za a yi wa uwar gida kishiya take daga hankali ko kuma ita kuma amarya mai shigowa ita ma bata san in ta shigo ya za ta samu
wajen zama
ba sai kiga an gane an kasa gane irin wannan abubuwa kowa tsoron kowa take amma da za mu koma dokar Allah subhanahu wa ta'ala kowa kan ta shigo kowa da komai kar kuwa ta rike komai wallahi sai a zauna lafiya to amma kin ga sai ki ga wani mijin ya karkata gurin daya idan aka shigo sai a samu daya an me da ita banza bora wata kuma mowa to kin ga anan dole a samu tashin hankali dole wacce dole kowa tana fargaba in ta zo ya za ta yi da a ce za a zauna lafiya sai kiga an zauna kalau matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sun yi kishi amma irin haka bai faru ba yanzu gashi Nana Aisha saboda yawan ambatan Khadija bata taba ganin ta ba takan ce ai ma ra'aitu Khadija ban taba ganin Nana Khadija ba amma girtu Khadija ina kishi da ita ba dan komai ba saboda yawan ambatan ta da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da yake to yake yar uwa ki kyautatawa mijinki in kika kyautatawa mijinki za ku zauna daga amarya daga uwar gida su yi hakuri su zauna yar uwa abokiyar zama ne kamar yanda malama Zainab ta faɗa ba ta tashin hankali bane mutane ne da ba sa fahimta ba sa ganewa
to malama Fatima idan na dawo kanki wasu irin hanya ya kamata a ce uwar gida ta bi domin ta
samu alaka mai kyau tsakaninta da amaryar da aka kawo mata, ko kuma wadda miji ya nuna cewa eh fa zan karo kishiya, zan karo miki kishiya, to wasu irin hanyoyi ya kamata ta samu don ta zauna lafiya da wannan kishiyar tata?
Kamar yadda ƴan uwa suka yi bayani a bayanansu na farko, ita uwar gida a lokacin da ta auri mijinta ta riga ta san kowane irin miji ne ta aura, ko ba haka ba? Kuma ta san cewa a kowane irin lokaci zai iya auro, zai iya ƙarin mace a gare ta, tunda ai namiji-mijin mata huɗu ne tun kafin ma ka aure shi ka sani. Kuma wannan ba wai son mijin ba ne, ko kuma a yanda yanayi yake, wannan magana ne ta Ubangiji daga cikin Alƙur'ani mai girma. Saboda haka in dai har tana so ta ga mijinta sun yi zama tare a aljanna, to ya kamata a ce ta kiyaye, kuma shi ma mijin shi ma ya kiyaye, kamar yadda aka ce su yi adalci, to ya dage ya yi adalci tun daga farko, daga da zai kawo mace din nan zai zauna da uwar gidanshi ya mata bayani, wanda ƴar uwa ne zan kawo miki, kuma inda hali ma ita ma wancan kafin ya kawo ta ya yi bayani yadda zai zauna tare da su a gidanshi, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi zama tare da matanshi. Wani lokaci sai ka ga kamar kila ba ilimi ne tsakanin maza da matan, irin waɗannan abubuwan suke faruwa tun daga fitilla Allah ya haska mana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A rayuwar manzon Allah babu abin da ya bari, da ɗakin shi, da gadon shi, da komi, ko ma menene yake zai faɗa. Tunda mun karanta cikin hadisi, akwai wata wanda ta zo tana tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma Nana Aisha tana zaune kusa da shi, ya kuma ba ta ansan tambayan da take, ya ce kuma shi ɗin yana yin haka tare da wannan mata nashi Nana Aisha, to me zai sa irin haka ya faru? Sai ki kama kanki, ke a matsayinki na babba, shi kuma mijinki ya baki girmanki na kasancewan ke babba ne. Wani lokacin ma sai ka ga lagon daga ko maza ne ko kuma yaya ne, ni ban sani ba, saboda mu iyayenmu ma da suka taso mun ga yanda suka zauna. Ni na ga iyayen da suke zaune ɗaki guda suke, gagadanta gagadan uwanta, kowa ranan kwanan shi shine zai tafi tura kan miji. To kin ga wannan ai kasancewan kun danganta da
an samu shakuwa da
fahimtar juna, kun ga kuma haka ƴaƴanku za su taso. Kuma mun ga haka din a haka a irin rayuwa na da, amma na yanzu zamani yanzun nan ya canza. Zaki ga uwar gidan za ta hakura da mijin kuma ya kawo matan cikin gida, amma kuma sai ki ga wancan ta zo tana ta wasu kisisi na da wani ne, shi kuma miji sai ya biye mata. To kin ga ta nan gurin dole a samu rashin jituwa da matsaloli ba dan kankani ba. Gashi kuma musulunci ya nuna mana cewa in miji yana da hali ma zai iya raba
gidan
kowa da kowa, amma ba za ku kasa yin zumunta ba, tunda mun gani a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma suna faɗa abubuwa sun faru wanda malamai sun karanta, mu ma mun karanta da muke ɗalibai. To me zai sa ba za mu hankalta ba, muna ganin cewa ai wannan miji nawa da na aure shi, ina son shi ne na aure shi, kuma ya kawo min ƴar uwa abokiyar zama, ya kamata mu zama mai
kyau,
fahimtar juna. In ma ta zo da wani abu da ba daidai ba, ke a matsayinki na babba uwar gida za ki zaunar da mijinki, ki zaunar da ita, ki yi bayani na fahimta, wanda in ma shi bai fahimta ba, ko ma ita bata fahimta ba, sai a janyo malamai wanda suke kusa su ƙara fahimtar da ku, saboda zamanku ya yi kyau. Tunda za ku samu juriya, amma ba ku samu ba, ko kuma kun samu juriya, za ku samu daidaituwa a tsakani da ku da ‘ya’yanku gabaki ɗaya. Tunda in ku ne yau ai gobe ba ku ba ne, kuma kuna so ku ga ‘ya’yanku sun tashi kamar ‘yan uwa, haka ya kamata. In ba ku manta ba, za ku ga cewa da irin zamantakewan aure akwai ɗan bambanci da na yanzu.
Da na yanzu, eh, yanzu zamani ya canza abubuwa da dama.
Zamani ya canza abubuwa da dama. A da an fi ma zumunta na zamantakewan gidan miji tare da ‘ya’yan miji da sauransu.
To, Malama Zainab, idan na dawo kanki, kina da kishiya? Ko ce abokiyar zama?
Abokiyar zama, da dai na zauna da ita, amma tsawon shekara guda muka yi sai ta zo ta fita.
To yaya yanayin alaƙanki, ko in ce dangantaka tsakaninki da kishiyarki, ya yanayin zamanku ya kasance?
To, da farko dai ita aka fara aura, ni na je na same ta a matsayin amarya, sai zaman yake daɗi. Tunda na je fitina, hatta bar gidan ba abin da ma ba a yi ba, har ruwan zafi an nemi kona mu da ciki, har an ce za a ɗauki jariri a kashe. Fitina sosai wanda ma kai abin ba da ma ni ma na yi an bar gidan. Nace idan ba za ta idan dai ba in dai ba za zauna lafiya ba a raba mu, kowa a bata gidanta, shi yafi kwanciyar hankali. To aka zo dai aka raba shashi, kowa yana abincin shi, duk da haka dai abu yaki. Sai da aka zo aka saki daya tukunna.
Ku kuna wane?
Mu biyu ne.
Okay. Kece amarya.
Eh, ita ce uwar gida.
To kina da masaniyan yanayin halayyar matan ne kafin kika aure shi ko kuma dai sai da kika shiga gidan?
Sai da na shiga. Ban ma taba ganinta ba, ban santa ba, ba gare ɗaya muke ba. Sai da na shiga gidan, naje na ga halayyanta gaskiya ba daɗi.
To ya yanayin yanda mijinku yake gudanar da al'amura a tsakaninku?
Yana dai iya bakin kokarin shi. Har sai da malamai musulunci na anguwa irin manya na masallaci haka suka shigo, suka yi wani shari'a, an yi ta dai shari'a, an yi ta shari'a. To abun yaki dai sai da aka zo aka ba ta saki daya sai ta tafi.
To kaman alal misali, wani irin abu ne yake sa kuke samun rashin jituwa a tsakaninku?
To ni dai ban sani ba, da yake ba gari ɗaya muke ba. Ni dai an kai ni garin a
matsayin amarya.
Ba gari ɗaya kuke ba? Ni daga wani gari aka kai ni garin, ban ma taɓa zuwa ba, na je aure. So ban san halayenta ba, ban san komai ba. Kaga dai zafin kishi ne da zuga na kawaye da sauransu dai. To ban dai san takamammai ba, amma ni na je da niyan zaman lafiya har ga Allah. To abinda na tarar dai ba daɗi.
To masu sauraron mu, a daidai nan za mu dakata da wannan tattaunawar namu, sai ku biyo mu a mako na gaba domin jin cigaban wannan tattaunawar. Kada dai ku sha'afa, kuna sauraron shirin Yau da Gobe ne da ke zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu koma ga fagen hira da mawaki, amma kafin nan bari mu dan sarara kana muka dawo, shirin namu zai dora.
Zan yi aure domin yau na samu mace, Allah komai zan akanta na labuce. Ni fata na balla karta sai na kinace a gidana yadda babu mai mun kwace nan ta zan iya.
To madalla, sauran sauraro, a yau dai za mu canja salo, inda a cikin zauren namu muna tare ne da mawaki, amma kuma fa ya fi shahara ne a gefen kiɗa. Wato wannan bako namu zai dora maka kiɗa, inda yake dora ma mawaka wanda suka yi fice kama ta wato ɓangaren Aliji Tani, Ado Gwanja, Auta Waziri, da dai sauran dukkan mawaka wanda suka yi fice a harkar waƙe-waƙe. To amma kuma aka ce waka a bakin mu ita ya fi daɗi, inda zan haɗa ku da baƙonmu a yau da zai bayyana mana ko shi wane ne.
Sunana Sultan Babandala. Sultan Babandala makaɗi ne a masana'antar Canute, kuma mawaƙi ne, kuma sound engineer.
To an ka ce makiɗi, me hakan ke nufi?
Music producer wanda yake kiɗan duk wata waka da zaka ji da kiɗa a kanta. So shi ne wanda yake kiɗan, akwai shi ai. Sai sai an yi kiɗan sai mawaƙi waka akai.
To yawanci an fi samun mawaka, kai me ya jawo hankalinka kaga cewa ka fi son kai gefen kiɗa?
Eh, ni mawakan ne asali ma kawai industry. So kawai saboda na samu kaina so in producing na ayyuka na kaina sai na koyi kiɗa nake. To kuma sai zama na ma mutane, ina mutane da yawa bizin ma ta kai wani ma samun lokacin da zan yi wa kaina. To shi ne abin da ya ja hankalina na fara kiɗa.
Yanzu kamar aka ce za a yi waka ka ɗora kiɗa, ya kake gane kiɗan da zai ɗoro a kan waka?
Ina jin yanayin wakan da ka zo da shi, zan iya gane a wani ki ne ko wani, tunda normally ina da theoretical abin na experience na keys na ki kiɗan, yau kuma ina da shi practically. So in ka zo da abin da zan san, kana zuwa min da wani waƙan ka zan san yanayin irin kiɗe-kiɗen da zan maka. So in ma na fasa ba aiki da kai kuma, to wannan mai sauƙi ne. Da ka zo da waƙa kawai na san ya zan saita maka shi in ma kiɗa.
To amma wannan kiɗa ɗin nan ka je ka koyo ne ko kuma dai kawai karambani ne irin na matasa ya sa har ka iya?
Akwai koya, akwai karambani. In farko na fara ma koya tare da abokai yana ne wanda su already na same su a cikin abu, ina koya tare da su, sannan na dawo garin Kano. Sai na fara zama a Karmatako studio, daga nan na koma wurin DJ Miku. ana na karasa koyan kiɗan sai daga ba kuma ana rayuwa ana update ana duk bincike ana waye to da yanzu akan haka nake ina bincike abu duba in ga bincike ake kaza sai nayi da kaina kawai
to amma baka samu matsala ta gefen iyaye ba sakamakon wannan irin harka naku
ai kisan komai sai da kalubale sai ka samu kalubale kafin ka cin nasara to amma ni kalubalen na ba ta bangaren iyaye su ba a dai yanayin rayuwa cikin industry ne anan ne na samu ni na kalubalen kuma Allah da an wuce da dama daga ciki don yanda na sha a baya ba zan maimaita shi ba na
to wani irin matakai ka bi domin magance waɗannan kalubalen
to hakuri dai shine matakin farko don dole abin da zaka yi kana so ka cin nasara ka sa naci dole sai ka attaching da hakuri kana hakuri kuma kana naciya kana mantawa da abu baka sa ranka to in kai free man naka to shine aka samu damu kokolka ta bude ka da cigaba da abubuwan da kake lafiya da
to ko kana bayan kidi akwai waka da kake yi ne
ina waki sosai ina waka ba da giya miki dake ba sa bari na ne ina samun lokaci amma ina yi dan kwanaki ma na saki EP na ina dora su YouTube channel na da su audio ma
to wani irin waka kake
Mr na da nake yi ima ban ma gama introduction na shi ba saboda ni nke je waƙoƙi na yake ji yayi nana yi ne ba nana yi ba gasirin ne dai kawai
to yanzu dai da ni da masu sauraro za mu so a rera wannan waƙa a jiya yake
to bari in ta Hausa ta mu nana yi ko
gauna ta kai gauna yarda ta yarda kece kala ta yarinya mai tsada
gauna ta kai gauna yarda ta yarda kece kala ta
to ba dai mu da cikin studio bane to wannan waka da ka gama rirawa shin ka yi ma budurwanka ne ko kuma dai akwai wani abin da ke sa ka ji ka rera waka ko kuma dai haka kurin dai in ta taso kake yi
a wancan dai na yi shi ne kawai saboda ina cikin mood dai amma ko eh mood na soyayya ina cikin yanayi na soyayya a lokacin amma ba budurwata ne ba so mu waki da ma da wannan abu ina cikin damuwa waka yana zuwa mishi in ina cikin farin ciki waka yana zuwa mishi in ina cikin takaici ma duka
to wasu irin nasarori ka samu sakamakon wannan harka da kake yi
to na abubuwa da yawa a ciki saboda asali ma yanzu abin da ke gane ki a rayuwata cikin wannan harkan da ke yin shi to wannan rike ni da abubuwa da na samu na duniya na rayuwa da nake amfani da shi da nake komai na ci na sha na aure da ni da wayaye duka a cikin harkan ne
garshi wani irin fata da kira za ka yi wa ƴan uwanka matasa
to a farko dai dogaro da kai da gaskiya da amana ba zan taɓa manta ba kuma ko ni mai gidana ni babban mutum ne yasa na amfani da maganar manya sosai a rayuwa yake ce mini idan ka kewaye kaina da mutanen arziki da kuma ma'ana mutanen arziki ba lallai sai masu kuɗi ba waɗanda suke son ka da arziki waɗanda kuma suke baka shawara ya za ka yi me za ka yi ka maka ci gaba a rayuwa to daga wannan ka dauki wannan matakin zaka nemi mutum man zata tare da kai ka rasa so ba da zai ka je kai abin da banza ko ka bata kanka lokaci a rayuwa ko kuma ka zo ka zama mazaun gari banza so ina ga in ka fara magance wannan to ka fara maganin ka magance kaso 70 daga cikin matsalolin rayuwarka in dai kana gadin ya kake rayuwa sannan kana hakuri da kuma kana sa gaskiya al'amuran ka to shikenan
wame
sultan ke magana aliti tani zakin waka barabuwa har abada da ni dake tarakon dake kai garan da wuya na sallake ina ma a ce naji maratanin kalamar
to haka yake masu sauraro yanzu kuma in muka dawo gefen kwalama a yau muna tare da bakon mu ne inda aka ce magana a bakin mai shi ya fi dadi ga shi dai za ta yi mana bayani to ya sunan bakon mu a yau
Malama Yafisa
so menene bakwar mu a yau za ta girka mana
zan girka mana yam balls in Allah ya yarda
to masha Allah kaman da me da me mutum yake bukata in zai yi wannan yam balls
okay in kana bukatan yin yam balls kana bukatan doya attarugu tafarnuwa albasa ni na kan dan sa jinja sannan kana bukatan kwai dan kana bukatan man gyada wanda za a soya yam balls da shi
to ya za ta fara bayan an tana da waɗannan abubuwa
okay kana da abunan abubuwan da na lissafo mana sannan kuma already kana da ko dan maginka dan gishirinka wannan daman na san muna da shi a kitchen so ban hada da shi ba zaka samu dan doyan ka daidai yanda kake so in kaman kana so kai na mutane biyu ne in size doya dan mai girma ne dan rabin sa ma zai yi maka yam balls irin zaka iya samun balls guda 6-7 depends on size in da ka mulmula shi so zaka samu doyan ka ka fere ta in ka fere ta ka wanke ta ruwan ka daman yana wuta ya riga ya tafasa sai ka dauki doyan ka zuba a ciki ka rufe in ya dafu irin dafu wanda ya kamata yanda ake dafa doya dai sai ka sauke ka tsama ruwa a filter in ka tsama ruwan daga cikin yam balls din
sai cikin doya
daga cikin doya din sorry in ka tsama ruwan daga cikin doya sai ka samu ko dan karamin turmin mu ko kuma dan roba mai dan fadi kina samu roban ki mai fadi sai ki dan farfasa wannan doya din ki yi shi kaman ya zance
farfasa shi da yana zai yi gari wanda zaki iya mulmula shi
masha Allah thank you very much yanda dai zaka iya mulmula shi bayan kin farfasa doyan ki already attarugun ki tafarnuwan ki albasan ki kin dan nika su ba irin nikawan laushi din nan ba irin ko grating din shi ko jajjagen sa
jajjage dai
yawa jajjage is better ni ma na I preferring jajjage in kika yi jajjagen ki sai ki kawo wannan jajjagen da kika sa a gefe sai ki mixing a cikin wannan yam balls yam abin nan da kika farfasa din nan wannan doya din nan da kika farfasa sannan a wannan lokacin ni nakan so in dan sa jinja in kana da garin jinja kana iya sawa in baka da garin jinja kana iya samun danyen ka dafa da kadaka sai ka dan matsa ruwan sai ka sa zai baka same flavor insha Allah sannan in a yayin da ka zuzzuba wayannan abubuwan da na kira sai ka dan samu maginka kaman chips guda biyu in star ne in raiko ne nakan sa 1.5 sai ka sa gishirinka tablespoon irin daidai tablespoon karamin chocolate nan 1.5 shi ma yayi insha Allah
suga ko
gishiri ba suga a cikin yam balls
shi ke
gishiri so zaki samu sai ki gauraya wayannan abubuwan tare ki gauraya shi ki cuccuɗa shi tare a lokacin da kika ga mixing din shi kin ga komai ya hadu komai ya baki kalan irin zaki ga abin da kike so sai ki samu faranti a gefe sai ki dan samu kina gutsura kina dan malmala shi daidai dai yanda zai miki malmala kamar yanda kike malmala me zance
kamar dai bones haka
yawa kamar yanda kike malmala
pop 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 pop
thank you very much sai ki dan malmala shi sai ki sassa a gefe a lokacin da kika gama shirya malmalan kika gama malmala su sai ki samu kwanki din nan wanda na kira sai ki fasa sai ki kada kada wanda zaki kaman yanda kike in kina so ki soya
kwai
yawa sai ki dauki wannan balls din sai ki sa a ciki ki dan gauraya a cikin wannan ruwan kwai din ni nakan so dan saki kara gishiri kadan da kuma dan magi kadan har albasan ki da kika dan yi jajjage da wannan attarugu kina iya karawa sai ki rolling din shi a ciki wato ki ki sa shi ya irin ki gauraya shi a
cikin kwan sosai
ya shiga cikin kwai da kyau a ɗayan gefe dama already man ki ya riga yayi zafi kin jefa mata albasa ta dan ƙara miki irin kamshin nan da ana wuce ana girki mai daɗi yau masha Allah mai ta yi zafi kin ga alaman ta yi zafi zaki dauki wannan yam balls din nan da kika mulmula a cikin kwai sai ki jefa a ciki ki jefa ta a ciki zaki ga gefen nan ya canza zuwa golden brown sai ki sake juyawa haka zaki masa Allah ya da
to ma sauraron mu masu iya magana suka ce laifin daɗi karewa duka duka dai anan muka kawo ƙarshen shirin yau da gobe da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu a cikin wannan shiri da muka kawo muku a madadin abokan aiki da suka taimaka har shirin ya kammalo zo gare ku sai ni Ruqayyah Basha da na kasance tare da ku a cikin shirin nake cewa ku huta lafiya fi salam
Somebody